إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor Egondu dake a nan unguwar Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kuma watan Ramadan yau Asabar 17 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin Suratul Ahzab jiya muna cikin tafsirin aya ta 51 lokaci yayi yau zamu tashi daga nan aya ta 51 turjiman ta sha'u min hunna wa tu'i ilayka man tasha'u
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim tu'ti man tasha'u
fasarorin malamai game da wannan aya wasu sun ce to liman ta sha'u min hunna ka dakatar da wanda ka ga dama cikin su cikin alwahi ba masu ba da kyautar kansu cewa wanda matan da suka ba da kyautar kansu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya dakatar da wanda ya ga dama je mun karanta hadisi ma wanda ya nuna haka daga nana Aisha sannan mun karanta wani hadisi wanda wata zo ta kawo kyautar kanta inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da ita ya kasance bai aureta ba sannan mun faɗi fassara ta biyu ta cewa cikin matanka ne kana da dama ka dakatar da wanda ka ga dama ta haƙƙin kwana watan ba dole bane sai Annabi ya yi rabon kwana kuma yadda yake wajibi ga duk wanda yake da mata fiye da ɗaya sharaɗi ne ma baya halatta mutum ya auri mata fiye da ɗaya sai da sharaɗi yana iya musu adalci zaka cikin adalci da abin da ya wajaba ga wanda adda mata fiye da ɗaya shine yin adalci wajen raba kwana tsakaninsu ya in ya kwan ɗaya wajen wannan ya kwan ɗaya wajen wannan in ya kwan biyu wajen wannan ya kwana biyu wajen wannan to amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce mai tuji man tasha'u min hunna ka dakatar da wanda ka ga dama cikin matanka wa tu'wi ilayka man tasha'u ka jawo wanda ka ga dama cikin su wanda kwananta bai kai ba amma ita kake da bukata gare ta kana iya jawowa wa man ittabaita mimman azalta duk wanda ka nema cikin waɗanda ka dakatar fala junaha alayka babu laifi gare ka bayan ka nisantar da ita daga baya ka kusanto da ita babu laifi sai Allah ya ce zalika adna an taqarra ayunuhunna wannan shi yayi kusa ya sa idanunsu su yi sanyi wata yanzu sun ji daɗi ba su samu damuwa ba su san hukuncin Allah ne gare su abinda ya sa matan da ba su ba yanzu ke damuwa idan miji ya yi musu adalci ba don suna ganin an yin wannan adalci wajibi ne gare shi lokacin suna cewa an tauye musu haƙƙinsu da Allah ya ba su duk wanda adda mata biyu to in ya kwan biyu inda wannan wajibi ne sai ya kwan biyu inda wannan yanzu haƙƙinta ne amma su mata Annabi Allah ya ta wannan ba haƙƙinsu ba ne sai in yadda Annabi ya ga dama ya yi duk daidai ne sai ce zalika adna an taqarra aynuhunna wannan shi ya fita idanunsu su sanyi wala yahzanna ba za su ga damuwa ba wayarbaina bima ataitahunna kulluhunna dukkanin su za su yarda da abin da ka ba su wa in kai kwana ɗaya inda wannan kai kwana biyu inda wannan to za ta yarda domin ta san shi ne daidai wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allah ya san abin da a cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima lalle Allah ya kasance kuma bai gushe ba aliman masani haliman kuma Allah ya kasance mai hakuri duk da haka da ya kasance amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana adalci tsakanin matan duk da an ba shi zabi in ya ga dama ya yi in ya ga dama kada ya yi duk da daidai ne hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da isnadi ingantacce daga Urwat ibn Zubair Allah ya kara mishi yadda yace qala qaishatu yace nana Aisha radiyallahu anha tace yabna ukhti ya kai dan dan uwata dan dan uwati nana Aisha ke ce ma Urwat ibn Zubair ya kai dan dan uwata haka ne dan dan uwata ne dan dan wane ne dan dan wa eh haka ne dan Asma'u ne Asma'u da nana Asma'u da nana Aisha wajen mai wani nana Asma'u shikara da tabbata na shekara 10 tabbata nana Asma'u ta gami nana Aisha da shekara 10 nana Asma'u ita ke auren waye ita ke auren wa Zubair bin al-Awwam shi kuma nan Urwa bin Zubair dan dan Zubair bin al-Awwam yana da yaya misne yaya ne misne yaya Urwa bin Zubair na Abdullahi ko Abdullahi bin Zubair sahabin nan wanda shi aka fara haifan ma muhajiruna da aka yi hijira zuwa Madina shi ayyayen Urwat ibn Zubair zaka Urwa babban tabi'i ne yaya ne sahabi ne dan gidan nana Aisha ne abinda yana cikin wanda shi yafi kowa rawaito hadisi daga nana Aisha kuma shine asbatun nas game da hadisin nana Aisha gaba daya dalilin da yasa yazan asbatun nas ga hadisin nana Aisha domin shi yana shiga inda take ko da yaushe shi yana shiga inda take ko da yaushe na inda nana Aisha Allah ya kara mata yadda baya bukatar hijabi tsakanin ne da ita muharramin ta ne dan dan ta ne dan dan yayar ta ne don haka yana shiga inda take ko da yaushe yana ruwaito hadisai tana koyar da shi wata ran ma wani dan rashin fahimtar juna yana shiga tsakani kamar yadda yake shiga tsakanin gogo da danta ko inna da danta haka yake cewa nana shi ta ce yabna ukhti ya kai ɗan uwata Asma'u ya kai kenan Urwa bin Zubair كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم النبي صلى الله عليه وسلم يكثن شبايا في تساشي مؤكن ساشي غربون قانا من مكثه عندنا قيد ديكي زما عند مكي يزو عند وانا يدئي عند وانا زيدئي يزو عند وانا بيدئي با يزو عند وانا بيدئي وا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا da ke a samu wani yini ya wuce face annabi yana ziyarar mu gaba ɗaya yana kewayawa inda muke je inda wannan ya je inda wannan ya je inda wannan jami'an duk mu duka fayajnu kuma ya kusance mu min fayajnu min kulli mar'atin kuma ya kusanci kowace mace min gairi masisin ba tare da yayi jima'i da ita ba hina yablugu ila allati huwa yawmuha in ya kai inda wadda wannan ayyininta fayabita inda ha sai ya kwana inda take daka mutum yana halatta ya je gidan mata ta ya tsaya su yi wadda ba nan yake ba ne da mata hudu yana halatta a yi ne ya je dakin kowace ya zamna su yi fira su yi magana amma dai ba zai kwana inda take ba kuma zai jima'i da ita ba sai wadda yake kwananta sai ce wala qad qalat saudatu haqiqa sauda bintu zam'a wala qad qalat saudatu bintu zam'a haqiqa sauda bintu zam'a ta ce hina asannat lokacin da ta tsufa ta yi shekaru jiya mun faɗi cikin hikimomin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata da yawa domin ya tausaya musu ba dai yana shawar su bane akwai wanda har sun tsufa sun kai lokacin da ba su bukatar namiji amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure su ne domin ya sanyaya musu domin an bar su da marayu domin an bar su babu mazan su sun rasu wajen ɗaukar kalmar Allah kamar ita wannan Sauda bintu Zam'a mijinta ya yi hijira zuwa Habasha da umarnin annabi domin ya taimaki addini ya rasu can kaga bai kamata annabi ban mata ta tazo ta tozarta ba sai ya ƙara darajar ta sai ya auye ta to lokacin da asannat ta tsufa ta zama ta bukatar namiji wa fariqat an yufariqaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ji tsoron annabi ya rabu da ita da ce tunda na tsufa bari in bar gidan bari a sake ni in tafi sai ta ce ya rasulullahi yawmi li aisha ya manzo Allah na ba yini na ba shi shiga na Aisha radiyallahu anha zaka sai can ba da yini ta ga na Aisha sai kaza ce na Aisha tana da yini biyu kenan faqadila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi haka da gare ta zaka idan akwai mai mata hudu kai tana ya ce na ba da yini na ga wance sai kasance ni ba sai ka zo inda nake ba wance ka dinga zuwa inda take so je kaga ya halatta sai dai za ta yi bakin jini ga saurara amma dai babu laifi ya halatta musulunci ya halatta mata ta yi haka ba laifi ba ne qala sai ta ce naqulu fi zalika anzalallahu ta'ala nana ta ce mun kasance muna cewa game da haka Allah ta'ala ya saukar da wa fi ashbahiha da kuma ga abin game da abin da ya kama da haka inimra'atun khafat min ba'liha nusuzan akan haka Allah ya saukar da wannan ayat wato wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da adalci bai wajaba gare shi ba amma kuma yana yin adalci tsakanin mata ne wato yana raba kwana shi ba za a ce mai adalci ba za a ce kyautatawa ne da haka ya ga damar yayi amma shi an ba shi dama duniyar da yayi ma adalci ne domin shari'a ta ba shi dama tuji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u doka shi in yayi ma ya sha'a abinda ya ga dama shine adalci shine daidai shari'a ta halatta mai Allah ya halatta mai yayi abinda ya ga dama don haka amma duk da haka ne ya kasance yana kamanta raba kwana tsakanin su domin ya kasance adalci gare mu mukalla mu koyi da shi don haka yace ga abinda ya tabbata sunan Abi Dawuda da Muslim Imam Ahmad duk wanda adda mata sai da daya ranar alkiyama ya karkata ga dayan su zai tashi sashin jikin shi ya shanye zai tashi yana da paralyze sashin jiki yana kamar mai shan inna a sashin jiki don haka baya da kyawu wanda ke da mata fiye da daya akwai wanda yake komawa ɗakin daya ko yake komawa inda daya ko in daina wannan gari daina wannan gari sai kasance wannan za ta yi wata daya wata biyu bata gan shi ba yana inda mata ta daya ko gari daya suke suna gida daban-daban yayi wata daya ko yayi sati daya wannan bata gane shi duk wanda ake kawo makara ta sulhu tsakanin mata da miji ya sa akwai irin wayannan a cikin maza ya kamata ku ji tsoron Allah baya halatta namiji ya kara mata fiye da daya sai ina yi musu adalci amma idan daya ta yarda kamar yadda aka yi da nan Sauda yanzu misali akwai wanda yana da uzuri kila yana aiki Abuja yana zama Sokoto yana bukatar mata Abuja sai kasance bai iya dawowa Sokoto sai weekends bai iya dawowa Sokoto sai bayan sati biyu bai iya dawowa Sokoto sai bayan wata kaza to in daya ta yarda cewa mata na biyu guda za su zauna Sokoto guda za su zauna Abuja cikin kuwa ta yarda in ta zauna a Sokoto misali sai lokaci kaza zan iya dawowa in ta yarda babu matsala shine na Sauda ta yarda ta ba da kwanan ta ga Nana Aisha wata rabon kwana yana iya kasancewa yadda aka yi ittifaki a cikin gida tana da mata fiye da daya tana da mata fiye da biyu in ba yadda suka yi ba aka tsaya wata ka'ida sai an yi samun matsala akwai abubuwa za su ta gittowa tafiya ta gittowa da baka iya yi da su ka bar wannan in ka dawo ya za a yi wasu abubuwa su gitto na rashin lafiya wasu abubuwa su gitto na uzura to yin akwai fahimtar juna duk sai a gama da wannan sai a zo a zauna a ce to ga yadda ya kamata a yi in uzuri ya gitta a yi kaza don haka wanda adda gida fiye da daya kuma yana aikin gwamnati ko yana wani aiki na kasuwanci da zama ya raba kwana biyu-biyu yana wahala kamar wanda mazaunin gida wanda shi Sokoto yake misali kuma mata ne biyu Sokoto suke wannan bai da iskali yana iya rabawa ya yi kwana ɗaya ne ya yi kwana ɗaya ne ya yi kwana biyu ne ya yi kwana biyu ne ya yi kwana uku ne ya yi kwana uku ne yadda hali ya bayar amma mutum inda yake aiki daga Sokoto Kano ne inda yake aiki Lagos ne inda yake sana'a Abuja ne kuma mata biyu gare kuma bai da halin ya tafi da su duka Abuja yana da halin ya tafi da ɗaya ne kawai to sai da hali yayi don haka sai su zauna su fahimci juna cewa akan ka'ida kaza da ka'ida kaza da ka'ida kaza kun gani in ta amince ta yarda babu laifi a je awa wacce kwana biyar a dawo ita a yi mata kwana biyu randa aka tafi da ita ma wannan sai ta amince ya je can ita ma a yi mata kwana biyar a dawo nan a yi kwana biyu sai dai ba dole kwanakin da yayi tafiya ta farko su zai yi tafiya ta biyu ba yanayin aiki ke sa haka nan wani yanayin aiki zai ba shi ya tafiya wata uku bai dawo ba wani lokaci kuma ya kasance zai yi wata ɗaya ya dawo to in akwai fahimtar juna to babu matsala me dalili wannan hadisin na Sauda bintu Zam'a da ta bada kwananta ga Nana Aisha an ga an samu fahimta ta fahimta ta bada kwananta ga Nana Aisha in ba haka ba ya wajaba ga duk wanda yake da mata fiye da ɗaya ya yi ƙoƙarin yin adalci na gani a Facebook kun san labarin Facebook ba a gaskata shi wallahu a'lam wani mutum ya yi rufu'i aka aza mai wani dutse mai nauyi sai aka ce a Pakistan ko Afghanistan ɗaya biyu babu mai ƙara aure sai ya yi awa biyu da wannan dutse yana rufu'i da shi in ya yi to zai da ƙarfin da zai iya ƙara aure yana iya ƙarfin adalci yana iya ƙarfin komai to in ya inganta lallai ba ƙaramin aiki ba ne zama da mata biyu ko zama da fiye da mata ɗaya yana cikin abin da ke sa mutane su yi saurin tsufa idan ya auri mata biyu bai shirya ba mentally magana aure mata biyu ba wai shiri kaɗai ne na aljihu ba akwai shiri na ƙwaƙwalwa sai ka iya shirya rigima wadda za ka iya ɗoka in wannan ta kawo nata rigima wadda ta kawo nata rigima za ka iya ɗoka ka yi adalci za ka iya haƙuri ka yi adalci za ka iya kaza sai kaga mutum nan take ya tsufa ya yana ƙara mata nan take ya tsufa saboda rijingimu wata ne ya kama rijima ta sai ga wannan aya ya ƙara mata kai kamata kai kaza kai kaza kai kaza mutane suna ta shan wahala hakan suna ta shan wahala hakan nike kawo haka wai wallahi don ka kasa ƙara mata sun gidan wallahi kai kai da kai kai ba su kana magana ana da magana ba kai saka yau da magana ba to da abin da ya kamata abin da ya kamata ka nemi kakka kara mata ta biyu sai ka nemi shawarar wanda ya dade cikin system din kuma ka nemi shawarar fiye da mutum ɗaya mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ka tambaye shi to shawarar ne kake bani na kara mata musamman masu ƙaramin shekaru wallahi matsaloli ake samu da yawa ake samun matsaloli saboda kawai ya kasa ɗaukar pressure ya kasa ɗaukar baƙin magana ya kasa fahimtar kaza suna fahimta ta adalci ta abinda ma kai baka fahimce shi ba za su iya gano matsala kuma ta yi fushi akan haka to sai ka dinga sakin mata kawai da ka aure wannan ka saki ka aure wannan ka saki ba haka ake ba hakuri ake yi kuma fahimtar juna ake yi boye abubuwa ake yi ya kasance cewa kana da hankalin sanin ni wacce ke bukata adalci me adalci ake cewa a yi Allah ya ce wa in kuntum Allah ta'dilu fawahidatan me adalci adalci shine raba daidai ba raba daidai ne adalci ba sai kana da kokolo fahimtar adalci fahimtar adalci shine wabu kulli shay'in fi mahallihi asa komai inda ya dace ba raba daidai bane raba daidai ga wasu abubuwa adalci ne ga wasu abubuwa zalunci ne wani mutum ya bani labari kuma ya yadda in faɗi cewa matar mata ta yi ɗaya sai ɗaya ya gyara mata kofar ɗaki kofar ɗakin ta lalace sai ya gyara mata sai ɗaya ta ce sai a bata kuɗin da aka kashe a gyaran waccan kofar tunda ya kashe kuɗi a wurin mutum ne mai hankali very intellectual mai ƙoƙari mai tunani da cewa sai ya ɗauki kuɗin sai ya bata sayar ne ita kuma ta yi rashin lafiya da aka je asibiti kuɗin da ya kashe mata sai ya kira wancan gaban ta sai ya bata ya ce ga kuɗi ga kuɗin ki ta ce kuɗin ne ta ce kuɗin ne kashe miki asibiti ai ya rashin lafiya ya ce to dakata in kina son ki fahimci adalci dama yana zuwa makaranta sosai shi yake shine wa kulli shay'in fi mahallihi asa komai lokacin da ya dace wancan kofar ta lalace in ni gyara mata kofa ta yi daidai da ke da kofar ki lafiya lau take ke kuma yanzu ke rashin lafiya da ni kashe miki kuɗi shine adalci kake bukata sai ita ba ta bukata za ka yi daga yau ki fahimci me adalci yace sai ka zauna lafiya so haka wanda zai aure musamman wanda zai kara mata bai kai shekara 30 ba an fi komai samun matsala wanda bai kai 30 ba yana da mata biyu a yi ta rigima shi kai ne bai gama kwanciya ba kuma ya kawo wasu mata wanda mafi yawa kuma ba su kai shi shekaru ba su ma za ka duk kwanciya kawai ake ta rigida a yi ta rigima abinda yake haɗa faɗa gidan bai kai haɗa faɗa ba kuma duk in ka bibiyo laifi ne shine ya kasa zama namiji ya kasa daurewa what happens there stays there wata wani abu da ya dauke baka sai ka ce ai ko wanda ka ce kaza gabe da ke ko kuma wacce ayi kaza a'a duk zahir abin da ya dauke camcan ake bar gidai sai ka zo da wani abu cikin cikin ka yana cin ka amma bai hissuwa sai ka bar shi kawai shi a zama namiji shi a dauriya shi a ka isa din amma in duk wallahi kai sai ka hadi to baka isa ka yi baje saka kara in dai wallahi sai ka hadi ba a haka nan ciki ba don tuwo ɗaya an ka yi shi ba wanda ke gane haka wanda ke da mata fiye da ɗaya dole sai ka bar wani abu da bai yiwuwa ka faɗe shi ko da wata bakin ka zai kubce sai ka yi ka yi shi ko ka canza magana domin ka faɗe shi wahalar gare ka za ta dawo rigimar gare ka za ta dawo tashin hankalin gare ka za a kawo ke ji duk wannan abin don me Allah ya wa annabi haka domin ya samu kwanciyar hankali gida ne zalika adna an taqarra aynuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhunna in ka samu kwanciyar hankali cikin gidanka to a waje za ka samu productivity za ka iya lamura in ɗan kasuwa kake za ka iya samun mai da hankali ga aikin kasuwarka in ma'aikacin gwamnati kake za ka iya yin aiki yadda ya kamata duk aikin da kake za ka iya amma idan wahala ta cin maka da yawa cikin gidanka wallahi dole sai ta fito ta shafi aikin da kake in malanta kake yi sai ta kaje karatu kullun sai ɗalibai su tara ce yau ba a karatu ga aikin gwamnati kake sai ta samun matsaloli in lecturer kake kai ta kada mutare kana yin on schedule test ka sauke haushin wasu ga wasu wanda ba su suka yi maka ba an ce wani limami ya fito waje sallah a shekwa da ya to gida ana ta faɗa abu ya dawo ko da yanzu aka gama ya kama sai ce Allah ya la'ane ku ya sa akwai Allah ciki amma ya mai tsibi ne da ya faɗi waje ashe Allahu akbar da ya kamata kuma na ce kalma Allah da ya bai mance ba tana da girman sosai so wannan yana aukuwa da yawa yana aukuwa wurare da yawa ko bai ka irin wannan kaifi ba ko bai ke irin wannan kaifi ba yana fitowa kaga mutum ya zo office tukun 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 da rai gida an ka tabo shi kuma irin wannan abuwa ne da kuma mafi yawa shi ya kasa controlling don shi yanzu iyayenmu da kakanninmu sun fi zama na kwarai ko cikin mata dalili shine su ba su yi karatu da yawa ba na taɓa wannan karatu a wajen Sahih Muslim mace na da kyau ta yi karatu da yawa amma gwagwarmaya ta yi karatu da yawa ta waye da yawa gwagwarmaya take da wahalar controlling sai kasance ka yi ta shan wahala an yi ta don shi adda ƙasa Hausa ba daidai ba ne suke cewa sabbi sabkan mata su a sakwace da ta da adda a ƙasa Hausa da ta kai sabbi ta sauke sai a zo a ce mata wa ɗaya ta ce Allah wa biyu sama da ƙasa wa uku duwatsun murhu shi kenan karatu ya gama ta gama karatu kawai wai me ake so ta yi ana son tana da in ta kai sabbi tana da na sallah da asuba haƙi sha'i babu wanda ta wuce sabbi ko wace ka ja sabbi ka ja halace ka ka ja waye ta yayi sannan an zo wajen ta san ɗaya ta san biyu ta san uku tana da logic tana iya gane in ya nuna tana iya gane in wuta ta yi yawa in ruwa sun yi yawa za ka dama wannan logic ake bukata kusa a wajen sai musulma gaya muku don shi aka sa mathematics a curriculum na Najeriya yanzu ko degree za ka yi Arabic sai kana da math sai kana da English da math ko Hausa za ka karanta sai kana da English da math ba a bukatar math a Arabic har a gama ba a bukatar math a Hausa har a gama ba a bukatar amma wai math kina ba da logic ne in ka san 2 plus 2 is equal to 4 kina da hankali yan gaya maka wata ka'ida a Hausa za ka iya fahimta a Larabci ya gaya maka mubtada da khabar kana iya in ka gane 10 divided by 4 is equal to kaza to kana da logic yanzu da kake iya fahimtar duk wani subject da za a gaya maka shi yasa ake sa math cewa dole sai kana da shi za ka yi karatu ko wani course to su da kafin zuwan boko ne shi ma suna da math kaga daya Allah shi daya tana da hankali biyu sama da ƙasa su ne biyu uku duwatsun murhu to tana da logic in ka tana iya gane ya nuna ko bai nuna ba ne gida lokacin dawowa ta yayi ko bai da lokacin dawowa ta bai yi ba ya kamata a ƙara wuta ana son ya saurin nuna ko a rage wuta akwai hankali kenan basic hankali da zai baka don haka yanzu su mata iyayenmu na da za ki kishiya da kishiya ga ɗaki ga ɗaki yanzu wallahi in ta auro wanda suka waye kai ga ɗaki ga ɗaki sai dai kusa ga faya ta zuwa ka gida in wuta wuta kwana 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 da ta bo kawo ka dauki da agaji kai ko bi akai ko ni akai baka ta baka wani haka yanzu ai ga afara wuce haka da toilet daya da kitchen daya wa in wannan tantara wannan ta ci yanzu duk irin wannan ya fara zama shubhu mustahil ya fara zama bai wahala yana bai yi yana da wahala yanzu cikin kai adalci cikin kai ka kawo maka kanka saukin lamarin ka ka samu nutsuwa shine kowace tana nan bata ga abin da ya aukunan ba wannan bata ga abin da ya aukunan ba bugu da ƙari in kana mahaifiya ita ma idan tana gehe ita ma bata ga abin da ya aukunan ba katta ka gado da lela tace an wadan tawayo ko kuma ita ta ga ka shiga da lela tace har da mama an kawo mata duk a raba kowa daban-daban babu wanda ya ga abin da aka ba wani don shi ko gwamnati za ta albashi kowa cikin account da yake shiga ba wanda ya ga kai ba abin da aka ba darakta ba shi bai ga abin da aka ba famsak ba sai an huta lahiya na kowa ya tafi ya tafi gashi to wajen rabon kwana wajen rabo ma in kai kowa daban gefe ya fi ka samu sauki in ba haka ba ka dinga shiga matsala kenan wanda ba a bukata don kada annabi shiga wannan matsala don shi yana da abubuwa da yawa da ake sai perfection a rayuwa ya mai da hankali gare sa ka ce gidanka sai Allah ya saukar da yadda kai zaka tafiyar da gidanka shikenan an gama kai juye da kai daidai ne za ka samu irin wannan matsala amma duk da haka nan wata ran sai da aka samu matsaloli irin haka na Zainab kamar da yazo cikin Bukhari da na Aisha wannan Zainab binta Hajjaj ayi fada har lokacin sallah yayi annabi sai san bai hito sallah ba sai na Abubakar yazo ce ya Rasulullahi hito sallah na Aisha tace ta yanzu kan babana ya jiya ana gama sallah zai zo ya azabin fada kuma akai haka ana gama sallah yazo sai na Abubakar ya dinga yi mata fada duk ala kulli halin zama da mata ta yi da daya abu ne wanda yake bukatar training ba haka kadai ba ake yin haka kuma don shi mata ta biyu ta fahimci wannan ki yi haƙuri amma ban gaya miki gaskiyar lamari mata ta biyu a gida kamar matsayin makanike take ga mai mota yanzu in ka diba in aka tashi wannan kafin ka je ka yi statistics in aure goma ya mutu takwas din na mata ta biyu ne mata ta ɗaya mafi yawa ita ta shiga permanent member ce mata ta biyu ta zo ita ke zaman cewa
take yi akwai wani gida haka zaka diba wani gida bace ka ta mutane a ido a ungosu ba amma dai ka diba ka gani in mata ta farko ta shigo ta da permanent seat a ko ina amma ta je wani abu ta biyu kuma kamar makanike take bai makanike in mutum yana da mota sai ta lalace mota ita ce uwar gida sai ji bejin daɗin motar sai ya je ya kira makaniki in makaniki ya zo ya gyara motar sai ya aje namba ta cikin waya don haka yanzu ga uwar gida ga amarya makaniki ga yanayin shi ma ina tare da shi kuma ga uwar gida in ya zo ya kasa gyarawa shi zai sallama zai sallama motar haka mutane suke da amarya in mutum ya je amarya saboda akwai wani existing gap ne a gidan da yake so ta ciki in ta zo ta kasa cike wannan gap ɗin she will have to leave dole ita za ta tafiya in ta zo ta cike wannan gap ɗin sai a dinga zama lafiya ƙalau don shi kuwa uwar gida ce bai nuna adalci in ba ka ga ki shigo daga farko ba to sai ki yi haƙuri duk da a musulunci babu concept ɗin uwar gida musulunci babu adalci ya ce a daidaita amma ya riga ya shiga ciki yau da gobe na cewa wannan an saba da ita an yi waye duk abin da ya samu ta je karo mata ta biyu to akwai gap ne da yake so a ciki ko dai akwai wani abu da bai samu ga mata farko ko akwai wani abu yana samun komai yana son kari ne wani abu yake so kari to in mata ta biyu ba ta fahimci hakan ba to shi yake sa a yi ta samun matsaloli da ita saboda sai ta dinga diba yadda mata farko ta diba ba a ba haka ba ne in ki fahimci haka sai a tafi lafiya duk me yasa nake tsawaita bayani akan haka saboda don shi annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya samu wannan kwanciyar hankalin aka ce shi ya yadda ya ga dama domin yin daidai da daidai to matsala yake kawowa yana kawo cewa sai ka zama extra careful in ba shi ba me yasa Allah ya kawo shi cikin Qur'ani game da maza wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan ya kawo shi cikin Qur'ani ana karantawa cewa in ba ku iya yin adalci to ku yi daya domin adalcin yana dan wahala yana buƙatar ba aikin ƙarfi bane aikin kwakwalwa ne to yayi ke tsayanan wala tamilu kullal maili fata da ruwa kalmu allaka kaga adalcin so ba zai yi daidai ba bana maku misali ba wancan adalcin so ba zai yi daidai ba to tunda adalcin so ba zai yi daidai ba to ana son na gabbaye da kamanta na aiki sai ya kasance an kamanta na aiki Allah ya sa mu gane masu aure na biyu kafin su kai shekara 30 su yi tsoron Allah su je wajen counseling wallahi mafi yawan matsalar da ake samu daga gare su ne mutum ya gina samun kuɗi da yawa da kai shekara 30 ba sai ya ƙara mata ta juba ba laifi ba ne ko mata hudu kana iya yi ba da yadda ka balaga rana farko aka ce a aure maka mata hudu a musulunci ya halasta amma kuma ya halasta daban za ka wahala daban za ka ga zan kwakwalwarka ka shirya ta yadda za ka nemi shawarar da yawa da yana da matsala da ka nemi shawarar wani wanda ya daɗe kawai da ya gaya maka ga yadda za ka yi kawai sai mutum ya yi ta godiya kamar ka sai har da ci Qur'ani kuma duk ba haka ba ne ya yi ta godiya a ce ɗan abu ne ɗan kaɗan gaya mai ya kasa ganewa ka ce ai kaza ɗaya za ka yi sai ka yi kaza da ka yi kaza za ka ga an koma kaza sai mutum ya je ya yi sai ya ga an koma sai ya dawo ci Allah ya ta ma da alkhairi ban san kaza ba ne to kana buƙatar irin wannan counseling matan annabi da Allah ya ba su zaɓi suka zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira ai yanzu ina ayoyi duk suna da alaka da wancan zaɓin da Allah ya bai don haka sai Allah ya yi musu wani gata na gaba sai Allah ya ce mai la yahillu lakal nisa'u إلا ما ملكت يمينك
وكان الله على كل شيء
وكيلا. سألت مع النبي لا يحل لك النساء من بعد تبنشوا إن مات بايا هلتك كوما أوي كذا يموت غاتا sudai lokacin da aka ba su zaɓi suka zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira to sai aka ce to abinda za a ba ku babu ƙarin kishiya ba kai annabi la yahillu lakan nisa'u min ba'du bancin su baya halatta ka sake auren wata mata wala an tabaddala bihinna min azwajin haka baya halatta ka canza tabaddala kaga tabaddala haka zai iya kasance fi'il madhi ne zai kasance fi'il mudhari ne amma shiga an ita ke shiga ga fi'ili mubali ita mai nasba wala an tabaddala asali ta tabaddala sai koma tabaddala tanazzalul mala'ikatu ay tanazzalul mala'ikatu don haka baya halatta mubali ne har zuwa gaba annabi baya halatta ka canza wata da wata kace na saki wata bai in koma auri wata wala an tabaddala bihinna min azwajin baya halatta ka canza su da wasu mata ka canza wata mata da wata mata walau a'jabaka husnuhunna koda kyawun su ya burge ka ji wata kyawun mace zai iya burge annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mace kyawun ta zai iya burge namiji ba laifi bane ya kasance wance kyawun ta ya burge shi sai tana da addini sai ya auro ta don shi annabi sun sai ya ce ana auren mata saboda abubuwa guda hudu ba cewa ina ba ku shawarar ku auri mata saboda abubuwa guda hudu ba ko kuma addini ne ana auren mace saboda abubuwa guda hudu a'a annabi labari ya bai abin da ake yi yace ana auren mata saboda abubuwa guda hudu tun kahul mar'atu li arba'in sai ya ce li jamalihinna ana auren mace saboda kyawunta wali maliha ko saboda dukiyarta li jamaliha aw li maliha aw li hasabiha aw li diniha falfar bi zati dini tari bace da haka annabi ya ce ana auren mace saboda kyawunta ana auren ta saboda dukiyarta ana auren ta saboda nasabarta ana auren ta saboda addininta kai na baka shawara ka auri ma abuciya addini koda hannunka zai yi kasa wata nan walau ajabaka husnuhunna malamai suka ce zai yiwu ashe kyawun mace ya burge annabi kuma zai yiwu annabi ya so auren wata saboda kyawunta sai Allah ya ce mai ba za ka auri wata ba ba za ka canza cikin matanka da wata ba koda wannan kyawunta ya burge ka za ka mace ya kasance tana da kyawu gaskiya ne ya kasance kyawun tana burge mutane gaskiya ne ya kasance tana da kyawu ni'ima ne gare ta amma ɗan kaɗan cikin mata ke gode ma wannan ni'ima idan Allah ya yi mai kyau ya kasance kin ban wuyanki sake kin ban hannuwanki sake kin matsa jikinki baki gode ma ni'imar da Allah ya baki ba in Allah ya baki ni'ima kamata yake sa hijabi kamata yake rufe wannan ni'ima kamata yake bauta mai ba kamata yake wa wata gogi ba ba kamata yake ja hankalin wani ba ba kamata yake sa turare yake fito ba kamata yake sa tufafi masu matsa jikinki ki fito ba in ki haka baki gode ma ni'imar da Allah ya baki ba kyau ni'ima ne ga ya har Allah ya faɗi in kyau cikin Qur'ani kuma yana cewa annabi kada koda wata mace kyanta ya burge ka ina nuna cewa kyau mace bace zai iya burge annabi ina nuna cewa kyan mace yana iya burge mutum ba laifi ba ne amma yadda za ki gode wa kyan in Allah ya baki ni'ima ce ki rufe jikinki ki sa hijabi kar ki sa tufafin da ke matse miki jiki kada ki wa wata mata gori na cewa ke kina da kyawo kada ki yi yadda za ki ja hankalin maza zuwa gare ki in ki yi haka to ba ki gode ma ni'ima Allah ta kyawo da Allah ya yi miki ba sai Allah ya ce walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka sai dai bayi sai dai bayin ka bayi yana halatta yanzu ka samu wata baiwa ta shigo bayan an saukar da wannan ayan Maryam Kiftiya ta shigo gidan don haka yana yiwuwa mata su shigo gidan wasu waɗanda yake bayi ne wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance mai kula ne mai muraqaba ne ga dukkan komai watan ya sani tunda aka ce kakkai ya sani jiyadda wannan ayat ta fara la yahillu lakan nisa'u baya halatta gare ka ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yana halatta baya halatta yana wajaba don haka shari'a tana tafiya akan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga wani yace ya kai wani matsayi da shi babu halal babu haramun ya wuce matsayin annabi kenan wannan aya tana nufin babu wanda ke kaiwa matsayin annabi idan annabi ana ce mai la yahillu laka baya halatta gare ka don shi abinda mai ahlar yace awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abinda yake wajaba kan mukallafi ashe kowa ya shigo ciki kowa ya shigo akwai yana da abinda yake wajaba mukallafi shine baligi mai hankali zaka in ka kai ka wuce abinda baya hawa akan kake ɗayan biyu ne kowa ba baligi kake ba kana yaro ko kuma mai hankali kake ba ka kuma mahaukaci zaka duk wanda aka cewa ya wuce shari'a abinda ake nihi ya zama mahaukaci indai an tabbata ya balaga zaka annabi da kai ne za a ce la yahillu laka baya halatta gare ka a wata ka auri wata mata wannan ya nuna kowa ma za a iya gaya mai yana halatta baya halatta yanzu akwai wata laifa ku ji wata ayat ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna zuwa nan duk matan da aka faɗi cikin na annabi wanda aka faɗi duk muminai ne aka faɗi da aka zo ga matan da za ta yi ma kyautar kanta ku kiyaye yanzu dawa da aka ce mai ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna mata ne wanda duk musulmi ne annabi yana auri wanda ba musulma ba aw ma malakat wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wannan kaga bayi ne wa banati annika
وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك to su sai Allah ya ce sai me Allah ya ci hajarna ma aka su bancin ma musulunci da imani sai sun yi hijira sai ya ce wa mar'atan mu'minatan ba ce wa mar'atan ba sai aka ce mu'minatan wannan sai malamai suka dauko da haka shi annabi baya halatta ya aure ahlul kitabi amma mu yana halatta mi Allah ya ce muna wa ba'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum kunga muhallin shahi cikin ayat zalla yace wal musanatu minal mu'minati an halatta muku awen kan katangaggi kamanni cikin mu'minai mace wadda ba santa da biyan maza ba ba santa da yawon maza ba an halatta muku wal musanatu da kamanni kuma wanda ba san su da biyan maza ba minal ladina utul kitab na ahlul kitabi zaka yana halatta musulmi ya aure ba yahudiya yana halatta musulmi ya aure ba nasariya in dai kaman ma ce wadda ba ta biyan maza ce akwai ina ana samun masu kunya kamanni akwai ina ya halatta ka aura amma ashe banda annabi shi annabi bai halatta ya aure su ba saboda shi yanzu a ce gidan annabi akwai ahlul kitabi akwai mace kirista ai kaga abin ya daya girma ko ko a ce akwai mace bai yahudiya gidan annabi abin ya yi girma zaka yana halatta ga al'umma ce amma shi baya halatta gare shi don haka ko wa mar'atan sai Allah ya ce mu'minatan tana da shari'i cewa wanda dai yake halatta in ta ba da kyautar kanta ga annabi ya aura sai mumina su kuma kazan tsanka sai wanda suka yi bancin imani ma sai wanda suka yi hijira tare da kai don haka a wannan ayat sai bayan an ce mai la ya hillu lakan nisa'u min ba'du sai malamai suka gane cewa to da gare su ga yakin ciki ba an bace ahlul kitabi ba wanda can an nuna halas ne ga muminai su aura don haka cikin kususi annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya halatta ya aure kirista baya halatta ya aure ba yahudiya amma waccan ayat ta tabbatar da cewa halas ne ga sauran muminai su yi haka sai Allah ya rufe ayat wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba saboda ayoyi ne da suka yi magana game da halas da haramun da kai da kakkai sai Allah ya ce mai kula ne mai muraqaba ne ga abinda kuke aikatawa ana nuna min lokaci yayi abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu a gobe za mu tashi ayata gaba insha Allah sai akwai tambayoyi da muke ansa ce gama umra abin da ya kamata yayi na nafila shine yayi tawafin dakin Allah wasu malamai suna ganin har tasa ayin safara marwa ana yin na nafila amma dai abin da yafi lada shine tawafin dakin Allah duk masallacin Makka ko ida wajen addu'a ne don haka babu laifi kada ya tsaya wajen safara marwa kai addu'a wallahu ta'ala wannan yace assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko zai iya yi wa wani umara bayan na yi tawa idan zai iya yi turare da shi da
eh kun ga wannan matsala mai iskali sosai yanzu kusan tilas zaka ce kashi 50 cikin 100 na masu zuwa umra daga ko ina duniya in sun je sun yi umra sai ya je wa baba ne umra ko ya je wa mama ce umra ko ya je wa wani umra ko ya je ya yi ma ko ya je wa ko makai ne umra ya je masjidu Aisha ya dauko ihrami wannan ba daidai ba ne kowace tafiya daya tana da aiki daya ne wannan shine sunna abinda as-sunna wannan abin kan shine shi ake yawani mutum yace umra ya je dauko mu wani umra ya je dauko mu ba haramun bane amma dai ba daidai da sunna bane
abinda addinin da sunna tafiya ɗaya in kai aiki ɗaya zaka yi tun daga nan in babanka kake so kawa tunda zaka dauki niyyar yi ma babanka misali in ka je wajen dokar ihrami in mamarka zaka wa zaka je yi mata ita kadai da sharadi in ka taba wa kanka saboda hadisin shubu ma labbaika an shubu ma qala man shubu ma qala aqul li aw qaribun li me yasa muka gano haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra hudu da ake hajji daya a cikin su bai taba yin abu biyu ba bai taba zuwa umra ya koma yau ma wani ba ko ya koma yau ma kai ne ba ko cikin sahabbai dai akwai abin da ya fi nuna haka ba kwata kwata hajjatul wada da annabi ya fito zuwa aikin hajji sai nana Aisha ta kamu da haila duk kusan hadisin ko mun kan da cikin Bukhari da Muslim min nana Aisha ta kamu da haila sai ya kasance ita ba ta samu yin umra ba da za a yi tamattu'i ko kirani da ta dauko ba ta samu yin umra ba sai da aka gama aikin hajji annabi zai komawa sai nana Aisha ta ce ya rasulullah yanzu mutane kowa ya koma da hajji da umra ni in koma da hajji dai sai annabi ya ce ta je wajen harami sai ta dauko niyyar umra sai ta dawo ta yi umra a inda ta je ta dauko niyyar umra ne yanzu ake cewa masjidu Aisha akan wannan kabila ne ake cewa masjidu Aisha to amma da ita da wata tafi sai ta tafi da Abdurrahman ibnu Abubakar ne sai dan uwanta Abdurrahman ya rake ta a matsayin muharramin ta je ta yi ta dawo amma shi bai yi umra ba ya bi ta ya rake ta inda aka dauko niyya ya dauko niyya ya zo ya rake ta tayi tawafi ya rake ta tayi sa'i komi da shi an kai amma annabi bai ce mai shi ba yayi niyyar umra ba shi ma bai yi niyyar umra ba saboda me saboda shi ya samu tamattu'i ya samu hajji da umra wannan malamai suka gane cewa duk tafiya daya aiki daya gare ta lokaci shi Abdurrahman da yake ya samu yayi sai bai yi ba ya samu yayi na shirfa ko bai yi ba ita da bata samu ta yi ba sai aka ce ita ta je ta yi ta wasu kai komai amma shi bai yi ba ita ta yi dalili ko shi yayi a wannan tafiya lokaci abin da addaidai in kai umrarka kai tawa mahaifinka addu'a ko mahaifiyarka kai ta yi in kana son kawa mahaifinka sai ka dawo daga Najeriya kawa mahaifinka in kana son kai ma mahaifiyarka sai ka dawo daga Najeriya kai ma mahaifiyarka in kai kai naka in kuma tunda farko kai naka sai ka tafi da niyyar zaka wa mahaifinka ko mahaifiyarka amma ko wace tafiya daya aiki daya gare ta wani na cewa ni da nake tafi na yi umra goma a shayin ba daidai bane ba daidai da sunna bane bai daidai da sunna ba kai da yawa don shi Allah yace الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بشيء أكثر عملا أنا جيبين كاون أيكي لي كاون أيكي كما سيدي لي للسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنا نونا يوع أيكي بني انكو يتا فيها أيكا جنجا زوا مسجد آئشة كان يوع أمرها غوما واندي يجي قدا ياتيك دي دي للسنة دواك ياتيك دا شوا والله تعالى أعلم
وانا يكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله غفر تمالا wanda kare aikin hajji a kamara ba ta shigo da hajji ashe yana maka bi sabon wata ya shigo na muharram ya ga wasu da yan umara amma kuma ya ga wasu da musu kai da Allah ya gani karin bayani
ya bibi ansa da ni ansa kafin wannan
Allah ya alam
wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamin mutum zai iya roƙon Allah da yarensa a cikin sallafin Allah ko sai ga yarensa
duk abin da ke kawo wannan sanan cewa wata sabuwar wata ya zo duk Allah ka abubuwa da abin shari'a ba su Allah ka su ba ai kamar ba ta Allah ka umra ko haji da sabuwar wata da sabon shekara da waye ba idan ma shekarun da ba a lokaci sai ta umar aka fara aka mai suwa ga hijira shekarar hijira da sauransu daga cewa wata wani wata ya kama wata sabon shekara ta kama alakanta shi da haka baya da asali addu'a cikin sallah ya kamata kasance da larabci sallah komai cikin ta da larabci yake sallah balarabi ya ce babu wani yayi ciki wanda suka musulunta ba a rawaito annabi ya ban wani yayi addu'a da wani yayi ko yayi wani karatu da wani yayi ba amma duk da haka nan wasu malamai suna ganin kasar hadisin Bukhari da Muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa thumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilayhi sannan mutum ya zabi cikin addu'a wanda yafi burge shi suna ganin in wata addu'a ce da yaren shi yadda dama ta burge shi yayi babu laifi amma kusan cikin sallah bai kamata ya kasance an yi da wani yare ba musamman sallar farilla Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa yana son mutum cikin sallar farilla yayi addu'ar da ta inganta daga Qur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka in addu'a da kai cikin sallah sai ka diba waɗanne ne annabi yayi waɗanne ne iska zo cikin Qur'ani sai ka dakata akan su Imam Ahmad yana ganin wannan yafi dacewa musamman a sallar farilla wallahu ta'ala a'lam
wannan wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah malam muna son ayyan bayani game da lokacin sallar tarawih
lokacin sallar tarawih suna nan kashi daban-daban misali ba lokacin sallar tarawih bane annabi sun kudi sallar tarawih lokacin sallar dare ne ba lokacin sallar tarawih ba sallar tarawih sallar dare ne don shi ake sa mata wa'annan nau'ukan akwai biyu ana sallamewa har Aisha faɗi da wutu wannan shine wanda yafi inganta balma wasu malamai suna ganin cewa wannan da shine afdal alal itlaq akwai wanda za a yi hudu a sallame wannan kuma fassarar wasu malamai ce daga hadisin nana Aisha da tace musalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna mal ashab muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan arba'an juju yake yana sallamewa me dalili yace saboda annabi sun sace salatul layli matna baka wa'annan arba'an da ake cewa babu inna na aisha sace yusalli arba'an bi taslimatin wahida a'a cewa yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna malame da yawa cikin su muslimin suna ganin a sallar tarawih ba a hudu a sallame akoma hudu a sallame akoma su ganin haka cikin su akwai shekara su da albani yana ganin akan zahirin hadisin amma dai hadisin babu inda yace ba a sallame ba biyu to ai an yi hudu doka yayi an yi biyu an koma biyu sun koma hudu wancan hadisin na yusalli salatul layli matna ya fassara ko sifofi da aka fassara annabi na yin fiye da hudu sannan ya zauna amma wannan duk a sallallin dare ne kakkai confusion din su a sallar tarawih to amma kuma sallar tarawih matsayin sallar dare ce doka in an yi su anan insha Allah babu iskali musamman ma akwai malaman da suka tafi ana yin su amma wanda tafi ko wace falala wanda ke muttafaqun alaiha bainal ulama'i shine salatul layli matna du'a kai biyu a sallame du'a kai biyu a sallame wannan babu iskali ya fi lada aka ayi hudu kuma ya fi fita cikin sabanin malamai wallahi ta'ala
wannan sai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mana ko ya halatta mace mai haila ta karanta alqur'ani a waya Allah shi kara wa malamai
eh ya halatta ta karanta a waya Qur'ani da a cikin waya yana da bambanci da Qur'ani da a cikin mushaf. A waya yana halatta abubuwa da yawa wanda baya halatta ga mushaf. Yanzu baya halatta ka dauki wannan Qur'ani mushaf ka shiga da shi cikin toilet. Baya halatta. Amma wayar ka ko akwai Qur'ani cikin ayyuka shiga da ita cikin toilet. Saboda me? Saboda hukuncin Qur'ani da a cikin waya kamar wanda a cikin kai ne. Ba a cewa an kawo da shi Qur'ani ba ka shiga cikin toilet saboda akwai Qur'ani. Saboda me? Yanzu an fashe kanka ba a ganin Qur'ani. Waya ma in ka fashe ta ba ka ganin Qur'ani. A iska yake yadda a kanka haka yake. Yadda yake a kanka haka yake a cikin waya. Amma nan da ka buɗa za ka gani. Da ka buɗa za ka gani. Za ka iya taɓa shi, za ka iya komai. Za ka iya yaji inda yake, za ka iya. Amma a waya duk ba ka iya wannan kamar wanda a cikin kai ne. Don haka mai haila tana iya ɗaukar wayarta ko akwai Qur'ani. Mai janaba ina iya taɓa waya ce ko akwai Qur'ani ciki domin matsayinta, domin yana halatta mutum ya halgaci Qur'ani ko ya halgaci wasu soyi na Qur'ani kuma yanzu tana haila, kuma yanzu yana da janaba, kuma yanzu bai da tsarki, kuma yanzu yana shiga toilet. Zaka shine matsayin Qur'ani waya zaka iya karanta daga wayarta, kuma hakan ya fi fita daga cikin saɓani wallahu ta'ala.
Assalamu alaikum malam, barka da mutunci. Ina maka fata a kai Allah ya karɓi bada mata malam. Ina mana da du'a gare ka. Ina fama da rashin lafiya ta pre kansa. Likitoci sun ce tawa tana yan sha'ani a ce maka ni da du'a malam. Don
muna roƙo Allah ya baki lafiya in mun gama za mu yi addu'a gaba da insha Allah.
Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam, ko mutum ya samu ya bai wa kansa zakka wanda aka samu ta hanyar da ba ta hanyar aure ba, domin yaron ba gidan sa yake ba,
a'a baya halatta ya ba shi zakka ko da ba ta hanyar aure ya same shi ba, in ɗan shi ne. Zakka ba a ba usul, ba a ba furu, za ka baya ba ɗan shi kamar yadda iyakai da ya samu ta wannan hanyar, baya halatta ya aure ta. Ai, don ba ta hanyar halatta aka haife su ba, baya nuna cewa babu sun kunci da suke ta'allaka da gare su. Inda mazhabar Shafi'i yare kawai suka ce yana halatta mutum ya aure wannan iyar, don shi da martani da ya tashi yana zagin mazhabobi, sai ce wa in shafi'iyyan qultu qalu bi annani ubihu zawajal binti wal bintu taharumu. In nace mazhabar Shafi'iyya nake ku ce na ce yana halatta a aure iya, don su Shafi'iyya suna cewa yana halatta mutum ya aure iya ya kai, amma wanda aka samu ba ta hanyar aure ba, wanda yake wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka yi ma Shafi'iyya inkari, ko wacce mazhaba sai dauko abin da kai mace inkari, kamar Malikiyya cewa yana hamakawi ne cin kare, wa in Malikiyyan qultu qalu bi annani ubihu lahmal kalbi wal kalbu hamu, cewa a Malikiyya suna ganin cewa naman kare makaruhi ne bai kai haramun ba, wanda kuma duk inda sauran mazhabodi haramun ne. Kuma Shafi'iyya suna ganin mace na halatta a iya ta ta zina, kuma duk inda sauran mazhabodi suna ganin cewa haramun ne. Zaka danka na tsatson ka ne amma ba ta aure aka samu ba, akwai hukunci guci da kita alaka. In mace ce bai halatta ka aure ta, bai halatta kuma ka bashi zakka ko ka bata zakka, wallahi ta'ala a'lam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala mutumin da yake cikin na tsira rawati yaya zai yi bayan salat isha'i a daidai lokacin da ake yin asha?
Sai ya tashi ya kawo rawati raka'a biyu, sannan ya yi asham, a yi raka'a 11 da shi, ko ya kasance ya yi 13, ko a yi 13 da shi, ya kasance ya yi 15. Hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawud, annabi ya yi 15. Wasu malamai sun fassara su da cewa rawati ne, don haka rawati ba ta faduwa ya kasance ba a sa da ita ba, don shi a Ramadana da ya wuce raka'a 11 ba. To ya in masu cewa inda ka rawati fiye da 11, sai a ce biyu ko rawati ne, ko kuma rakta alfajir ake nufi, don haka baya hana ka yi rawati. Wallahi ta'ala
malam, don Allah ina neman ƙarin bayani. Wanda gina ta take da kai, take da kai da
wanda me
wanda gina gina ta
gina ko gina wace gina gida,
wanda gina ta take da kai da gina makabarta, ko yana halatta ya lakke a bayan ta, a bayan gidan ta, kuma wani ke gina zuwa cikin makabarta?
Da da yi haka ba, da ya fi dacewa duk gina babu wanda zai lakawa sai ta na farko. Bai ma kamata ya laka gina ce da ta makabarta ba, shi yabba makabarta ko kuma ya laka ne ga ta makabarta, kiyaye. In shi ya ci suna ya nemi makabarta gina ta wuce, amma na ya nemi makabarta ta laka, wani yana da wahala. In ginin makabarta ce zai halarta ya laka da wuce, saboda ba ta wani mutum ce da zai neman izini ne, wata mutane da yawa ne, public property ne, bai halarta public property na? Yake laki da makabarta ko kan laki da makabarta? Ha, to idan akwai gina tsakanin su kowa da tashi, eh to kokoda ce ba matsala, ba kokoda yana halitta yasa a yayi yadda ba bai kai kai sama yana zuba cikin makabarta, don ni zaka cutar da makwabtanka kuma na gidanku, wannan ne zaka dawo gidanku, ba ya zaka cutar da makwabtanka. Kada ruwa na iga sai su yara ne, sai gafiya ya samu shiga, sai shikira ba ka haka ne. Na ko makabarta duk irin waɗannan abubuwan, ko gina primary ce baya halatta, ya kasance ruwanka na sauka primary school ɗin mutane, ko gina kasuwa ce, waɗannan abubuwan duk public property ne, babu wanda ke mallaka su ba. In gina makwabci ka kana iya neman mai izini ya yadda, amma in na public ne ba a neman izini ga kowa, ba a yi, wallahu ta'ala. Wanda ya
ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fatar tsafta yana lafiya. Mala, don Allah na so cikakken bayani. Mutane da yake shigowa gidanmu suna tura kayan kai da makwabci ba, kuma har suna sace mana kaki da muke shi. To bisa ga wannan, ko ya halatta mu aje kare domin gani?
A'a, abin da ya halatta shi ne ku hana musu shigowa. Duk wanda suka zo suna son su ibi kayan itace su tsaya bakin gida a kai musu, ko ku hana musu, ko duk wanda kuke tsammani yana sata sai ku hana musu shigowa. Kuna da dama, akwai sabbin zariya, in kun hana gaba daya a shigo ba ku laifi ba, domin ana yi muku sata, ba rowa kuka yi ba, amma mutane suka cutar da ku da shi kuka hana, wannan ba laifi ba ne. Amma ku aje kare, wannan bai cikin sharuɗan da musulunci ya yarda a aje kare don yi muku gadin kajinku da ake sata, ba ya halatta.
Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya taimaki malamin ya kara wa malamin ilimi da lafiya da nisan kwana da sauran ƴan uwa musulmi baki ɗaya. Malam tambaya ta ita ce, shekaran jiya an yi tafsirin ayar wa qarnati buyuti kunna ila akhiril aya, ta yi bayani a kan abin da ya shafi fitar mata. To tambaya ta ita ce, ya fitar mace domin ziyarar ƴan uwanta?
Maka karanta wannan jiya shi kenan, ta kare ko mu to sai mu yi addu'a ko akwai wani ba mu neman taimakon marayu ne, ko sai dai jiya mun manci ba mu ga akan nan ba, ko ga wannan ji su kai akwai ne akan nan ba jaiz ne, ko 00 guda uku ka tabbata 158
458 00 guda uku sai 158 sai 24 sai 88 00 guda uku 000 158 2488 na jaiz kenan mutane suna taimakawa gurgudu alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi shikenan ko sai mu yi addu'a ko sai mu ce اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك سميع الدعاء يا الله منا توسل إلى السنة إنك يا وصفك كما أنتك يا الله دنجي من ذاتك يا الله كما وانا ما تنقل لافية الله وانا ما تدبات لافية الله كسوى قامت وانا غيش لافية الله كبات لافية كسوى إن أم دباس لافية الله كبات لافية وإنك أسبت لإنك جدا الله إباس لافية الله دون دعوين كسن دعموات الله كيا يمي دعموا الله من بقاتة الخير الله كبيا من بقاتة الخير يا رب العالمين الله من سوء أوي أو نوي الله كسوى تيمي أوي الله وإنك دعوي أوي الله كسوى تيمي أبن تكالين يا رب العالمين الله من سوء هاي هو يا الله كباش هاي هو يا الله وإنك كبا هاي هو يا الله كشي يدونا يا رب العالمين الله كتمكي مكيتي مكوتها النمو الله كتمكي شدبن نمو كتمكي مال المم الله كتمكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله كشي يدونا كشي يسوى تهنمو يا رب العالمين الله كتمكي وانا كستابو نيجيريا الله كزونا دي إتلافيا الله دم صلي في انتدى الشرقي الله كمين مسلع عدوس يا رب العالمين الله كتبت دا وانا كستابو عظم اللافيا الله كزونا دا وانا جهة تامو وصول جهوهي مسلمي عظم اللافيا يا رب العالمين الله أدين لي أدبيهم لإنت أدى لمصرات المتالي الله كيمون ما جنيسي الله كتاف زمتاليه يا رب العالمين الله كتبكي مكيكي مكوتها نمو الله كتبكي لي الفرماسيكي المسلميك هذا شيء دبارك بكي أمفانيشتا أمفاني صغير جماعة المسلم يا رب العالمين الله كتب مكوك قمنا توتين جهوي نيدا قمنا توتين تاريا الله كهنا سيمونا ظالمينشي الله كتير سامو سيمونا عادلشي يا رب العالمين الله كشيد دسوك الجهر نمسك أدين لي كتير يا رب العالمين sabu gwamnati da za ta zo Allah ya saka kama da alkhairi Allah kai musu taimako kai musu jagora Allah ka tilasta su mun adalci ya rabbal alamin Allah ka kawo ci gaban jihar mu da ci gaban kasar mu ta hannun su ya rabbal alamin Allah ka taimaki ƴan matan mu ka ba su ikon tsayawa akan addinin musulunci wayanda ba su da mazaje cikin su Allah ka ba su mazaje wayanda ba su da mazaje Allah ka ba su mazaje wayanda ke son haihuwa Allah ka ba su haihuwa ya rabbal alamin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك